'yan ƙasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa shi dadi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda ma su irin wannan a gaba.
Masaurai assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
Yanzu abin da za su je su gani ya huce abin da yake cikin littattafan nan nasu da ake kira blueprint.
Shugaba mai shigowa wato Ahmed Bola Tinubu kamata ya mai da hankali kan gudanar da wasu tsare-tsare wanda duk 'yan Najeriya gabaki ɗayansu su ji cewa lallai zai taɓa rayuwarsu.
Su saurari shawarwari, su yi kuma nazari a kan abubuwan da ya gudana ga gwamnatocin da suka wuce, kurakuran da suka yi, su yi ƙoƙari su ga sun tattoshe, su kuma sun kawo bijiro da abubuwa na cigaban jama'a.
Muna so gwamnati ta mai da hankali a kan harkar noma. Noman nan yanzu abin da muke da abin da harkar ke buƙata taki, ingantaccen iri da kuma ba da ilimin noman ma.
Yau shirin na dauke da tambihi ne daga masu fashin baki game da abubuwan da ya kamata sabbin shugabanni da za a rantsar a Najeriya nan da makonni biyu masu zuwa su bai wa titiko a daga cewa.
Harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana shikura ya bido haƙƙinsa ya tattara koji ko ke nasa samura.
Madalla. Masu ware ranar 29 ga wannan wata na Mayu ita ce ranar da za a rantsar da sabon shugaban Najeriya wanda aka zaba a ranar 25 ga watan Fabrairun bana. Kazalika wannan rana ta 29 ga watan na Mayu ita ce ranar da sabbin gwamnonin jihohi 29 daga cikin 36 a Najeriya za su karɓi rantsuwar kama aiki. Yanzu aka dai masu fafutukar tabbatar da shugabanci na gari a Najeriya da ma 'yan siyasa da kuma masu jibantar al'amuran al'umma sun fara bayyana ra'ayinsu kan yadda ya kamata waɗannan sabbin shugabanni su tinkari ƙalubalen da ke gabansu.
Shugaba mai shigowa wato Ahmed Bola Tinubu kamata ya mai da hankali kan gudanar da wasu tsare-tsare da zai gabatar a gwamnatinsa wanda duk 'yan Najeriya gabaki ɗayansu kowace jam'iyya suke koma daga wani ɓangare suke su ji cewa lallai wannan tsari da ya zo da shi zai taɓa rayuwarsu, zai inganta rayuwarsu ta wani fanni na al'amuran ƙasar nan. Haka zalika gwamnoni ma abin da ya kamata su yi kenan, tunda kaga an samu akwai guraren da aka juya gwamnati mai mulki ta rasa damarta ta ci gaba da mulki wanda wata jam'iyya ce sabuwa ta hamayya za ta zo ta yi mulki. To su ma ya kamata su duba irin wannan yanayi, su duba menene nasara ta kusa wadda za su iya gabatarwa da al'ummarsu. Wannan zai ba su karsashi ya ba su damar gina tsarin da za su gudanar da mulkinsu, kuma jama'a ya kasance suna da ƙarfin gwiwa a kan yadda za su gudanar da mulki. A rage wannan batun hamayya da ta yi zafi a ƙasa da jihohi, a nuna dan zaɓe ya wuce sai kuma a zo magana sha'anin mulki. Shi ko sha'anin mulki da ɗan adawa da 'yan jam'iyya masu ci duk ɗaya suke.
Kamar da Abdulrazak Alƙali kenan shugaban ƙungiyar Ocean a Kano, Najeriya. Shi kuwa injiniya Ado Garbariruwai wani mai tsokaci game da lamuran tattalin arziki cewa yake.
Cikin ikon Allah idan har an rantsar da wannan gwamnatoci da suka ci wannan zaɓuɓɓuka, na farko ana buƙatar duk jam'iyyar da ta ci. Yanzu maganar jam'iyya ya kamata a kauda shi. Kowa da kowa na gwamnati ne, ko ya zaɓa ko bai zaɓa ba. Saboda haka kuma mutane kar su yi abin da za su ce za su yi ramukan gayya. Su zo su zauna su nemi shawarwari su ga abubuwan da ya kamata su yi na yadda za su gyara tattalin arzikin jama'a. Su sani cewa Allah zai tambaye su haƙƙoƙin mutanen da suke jagoranta. Saboda haka sai su zauna su duba su ga abubuwan alƙawarorin da suke wa jama'a ta ɓangaren tsaro. Yaya za a gyara tsaro, yaya za a gyara tattalin arziki, yaya za a samu matasa aiki, yaya za a yi abubuwan da jama'a za su yi walwala don su yi ayyuka nasu. Gwamnati ba za ta iya ba kowa aiki ba, amma in ta bada yanayi na walwala, yanayi na tattalin arziki, aiki zai bijiro ga mutane ta ɓangarori wanda yake cewa na private sector. Kuma shawarwari su saurari shawarwari, su kuma nazari akan abubuwan da ya gudana ga gwamnatocin da suka wuce, kurakuran da suka yi, su yi ƙoƙari su ga sun tattoshe, su kuma sun kawo bijiro da abubuwa na cigaban jama'a.
gaba a cikin shirin zamu ji abin da guda daga cikin tsaffin wakilai a majalisar dattawan Najeriya ke fadi game da wannan batu.
Duka da an so shi ya inganta kasa da karar da watan sunta za su yi sha'awa su yar sheta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kuceta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sadaka kowa ya gani zai zage ka.
Masu ware batun kiwon lafiya da sha'anin noma da kiwo na daga cikin muhimman al'amuran da ya kamata sabbin shugabannin da aka zaba a Najeriya su baiwa kulawa ta musamman, a cewar Comrade Salisu Gumel, jagora a gamayyar kungiyoyin ci gaban al'umma a jihar Jigawa, Najeriya.
Yana daga cikin abun kunya a wurin mu a ce har yanzu sai mun tafi ta kasar Afirka ko wata kasa wacce ta kai tamu ma inganci ba, sai zamu ce mu nemo lafiya. Har yanzu a magana ilimi abun kunya ne a ce mun tafi ta kasar Afirka wacce ba ta kai kasar mu ba inganci, a ce can zamu je mu nemo ilimi. Muna so gwamnati ta mai da hankali akan harkar noma. Noman nan yanzu abin da muke da abin da kake bukata taki ingantaccen iri da kuma ba da ilimin noman ma. An ce a yi noma, mutane sun yi da sun koma gona suna yi, amma akwai ilimin noman? Babu. Akwai ingantaccen iri saboda yanayin canjin yanayi da muke da shi? Babu. Akwai taki? Babu. To ina noma yake? A ba waɗannan abubuwan da muka lissafa inganci, kuma su ne abin da kusan duk talakan da yake Najeriya yana daga cikin abin da ya sa a gaba.
Sai dai a nasa ɓangaren sanata Mas'udu Aljibril Doguwa, tsohon wakili a majalisar dattawan Najeriya, cewa yake gabanin ɗaukar kowane irin mataki bayan rantsuwar kama aiki. Kamata ya yi sabbin shugabannin su yi garan bawul a littafin jadawalinsu na alƙawura, wanda ake wa laƙabi blueprint da Turanci, domin su tabbatar da cewa ya yi daidai da bukatun talakawa na yanzu.
Duk wanda takarar gwamna ya ce, duk wanda takarar ɗan majalisar tarayya ko sanatoci suka ce, tafiya suka yi suka kimfin suka yi mutane alƙawari. Waɗannan alƙawuran da suka faɗa, walau su ne suka sa jama'a suka zaɓe su, walau wani ƙaddara ta sa an zaɓi waɗansu waɗanda ma ba su faɗi abin da za su yi ba. To koma menene dai yanzu an riga an gama zaɓe waɗanda Allah Ubangiji zai baiwa ya ba su? To ni a ganina babban ƙalubalen da yake gaban waɗanda aka zaɓa musamman gwamnoni ne, dole ne wanda yake neman gwamna, to akwai lokacin da yi wa mutane alƙawari bisa tafarkin wani abu da mai kama da littafin buƙatun jama'a wanda ake kira blueprint. Saboda haka ni shawarar da zan ba su shine, yanzu abin da za su je su gani ya huce abin da yake cikin littattafan nan nasu da ake kira blueprint. Su dawo ƙasa su sake tara mutane su ɗauko littafin nan nasu na blueprint, a sake kallon abubuwan da suke ciki, su kalli abin da yake a ƙasa na gaskiya. Domin Najeriya tamu ta yau, musamman jihohin nan namu na Najeriya da buƙatun mutane, to sun canza sun fi ƙarfin kana can kafin ka ci zaɓe. Ka ɗauko wani abu ka gina shi bisa tafarkin cewar ga abin da za ka yi, wanda idan ka je kuma ka shiga cikin ofis ba shi za ka je ka tara ba.
Kana nufin daga lokacin da aka yi kamfe a gama zuwa lokacin da aka kammala zaɓuɓɓuka abubuwa sun canja ne saɓanin yadda suke cikin wancan jadawali da suke tafiya da kafara?
Ai, ba ma canzawa ba. A Najeriya na tamu daidai yadda al'amuran nan namu yanzu muke kallon su. Domin Najeriya nan ko da yaushe idan ka bata kwana bakwai to sai kaga wani abu ya zo na ƙalubale. To yanzu Mahmudu Dawa ya san da cewa za a zo a yi wani maganar naira redesign. Wa isan irin ƙalubalen da naira redesign ya kawo mana? Wa isan irin ƙalubalen da wannan rashin wuta ta Najeriya ya kawo da rashin lafiya da sauransu da ya kawo? Duk waɗannan abubuwan fa bayan an yi zaɓe ne waɗannan bala'o'in suka zo, ko kuma lokacin da kafin a yi zaɓe da kwana bakwai kwana goma sha huɗu waɗannan abubuwan suka tabbata. Saboda haka kai gwamna da kaci ko ma ka sake kallon littafinka ya zama ya yi daidai da buƙatun na mutane waɗanda za ka tunkara a cikin shekara huɗu za ka yi kana gwamna.
Sanata Mas'udu Aljibril Doguwa kenan, tsohon wakilin Kano a majalisar dattawan Najeriya. Masu tare da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya, wassalamu alaikum.
Lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka, ka fitar da kuɗi kuwa mai tsoka, mun kudai don aikin talaka kan kai wannan ba maikinka.